بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا غدي وعلم الأكيد يدعو دمو شي غبدا دروس مو دعك غدانر ماكو ماكو kuma a littafai daban-daban saboda ko in ce sakamakon tsayawa da muka yi saboda harkokin zabe a wannan yammaci na litinin 4 ga watan Rajab a shekara ta 1440 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shine 11 ga watan 3 a shekara ta 2019 a lissafin miladiya. A karatun mu na littafin فضل الإسلام نمال محمد بن عبد الوهاب تعرض شرح إنسا نمال صالح آل الشيخ منا بابي نأكو أولا للتافي باين باب فضل الإسلام باب وجوب الدخول في الإسلام عندنا باب تفسير الإسلام منين معنى الإسلام أكالكشن ونم ya kawo mana ma'anar musulunci a lugar larabci da kuma a istilahi ma'ana abun malamai a cikin littafin aqida an ance al-islam me yake nufi da shi, da kuma tattaunawar shin akwai bambanci tsakanin al-islam da al-iman, wato musulunci da imani abu ɗaya ne ko akwai bambanci. Duk wannan mun tattauna akai, inda muka tsaya fassarar shahadatu an la ilaha illallah, wanda shine juz'i na farko kuma rukuni na farko na wato musulunci, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Malam yayi mana bayanin me ake nufi da shahadatu an la ilaha illallah. Mun dade muna magana akan menene al-ilah, ko cewa al-ilahu abinda ake nufi da la ilaha illallah shine babu abin bauta da gaskiya sai Allah, ba wai babu mahalicci mai arzutawa la khaliqu da la raziqu ba, a'a, la ilaha ay la ma'buda illa Allah. To bayan ya gama wannan sai shiga juz'i na biyu na wannan shahada din, wato shine shahadatu anna muhammadan rasulullah. Me ake nufi da ashhadu anna muhammadan rasulullah? Shi ma ya kawo mana da maganganun malamai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a da kuma gaskata shi da nisantar abin da ya hana, da kuma cewa kar a bauta wa Allah da komai sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na shari'a. To bayan ya faɗi wannan shine sai ce fa hadha tafsirun sahihun lil muqtada lil shahadati bi annahu alaihi salatu wassalam rasulullah haqqan. Shafi na 111 farkonsa nan ne muka tsaya, za mu tashi inda yace hadha huwa ruknul awwal, haka ne? Yawa. To yace wannan tafsiri na ma'anar ashhadu anna muhammadan rasulullah, duk mutumin da yace ashhadu anna muhammadan rasulullah to wajibi ya zama waɗannan abubuwa hudu ya fahimce su, kamar yadda ya kawo mana ta'atuhu fi ma amara. Na san dukkanin kun haddace wannan ma, ko kowa ya haddace, kuma wannan shine ka fahimci ka kuma san me ake nufi da shahadatu anna muhammadar rasulullah. Ai ko bai kamata a ce baka san ma'anarta ba, wato na shaida cewa Muhammad manzo ne na Allah sallallahu alaihi wasallam. To kasancewarsa manzo akwai waɗannan abubuwa da dole ka yarda da su. Na farko kai masa da a cikin duk umarninsa, mun yi ce ai dama kai dama, to shine ka yarda da shi cewa shi manzo ne, domin baka girmama mutum kuma ya ce ka yi sai ka ƙi, kaga ba zancen soyayya ba zancen girmamawa. yau annabi sallallahu alaihi wasallam ko shine mafi cancantar a girmama a cikin halittar Allah to ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara in ya bada labari ka ce gaskiya ne kada annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ya fadi wani abu a hadisansa wani yazo ya ce ai wannan hadisin ƙarya ne ko kuma ni ban yadda da annabi ba anan ra'ayin nasa na da ne mu a zamanin yanzu ba za mu karbi wannan ba to wannan mai wannan bai yadda da Muhammadu Rasulullahi bane sallallahu alaihi wasallam na uku ne santar abin da ya tsawatar ya hana na hudu kuma kada a dauki wani abu a bautawa Allah da shi a nemi lada da shi sai idan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan abun da za a bautawa Allah da shi ba kada ra'ayi kenan a cikin addinin musulunci kace ga abin da kaga dama ko kuma ga abin da ka tashi kana yi a'a abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine addini ba za ka yi wata sallah ba sai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita a siffarta a adadin raka'o'in ta idan mutum ya zo yanzu ya sallar magariba sai ce bari ya kara raka'a daya sai ta zama hudu ai ya kamata yar uwar ita ma ai ta ukun ita ma ta zama ta samu yar uwa tunda dai ibada ce to meye laifi ne dan na kara ai dai aikin lada ne to idan kai haka ka rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fassarar da yayi wa sallar magariba shi iya uku ya tsaya in ka kara daya kuma ka ce ta sabata isa ba wannan kuma kaga baka yadda da shi manzo ne da Allah ya aiko ya koya maka yadda za a bauta wa Allah ba an fahimci wannan abu da haka dole ne waɗannan ma'anonin guda hudu su yi zama ka fahimce su sannan zai zama hakika ka yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi ne na Allah kuma Allah ya aiko shi ya koya maka tauhidi ya koya maka ibada to sai ce hadha huwa ar-ruknul awwal wannan shine rukuni na farko rukuni na farko a cikin me a cikin rukunai na musulunci guda nawa guda biyar yawwa rukunin musulunci guda nawa ne guda biyar shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wannan daya kenan rukuni na biyu me sallah na uku zakka na biyu azumi na hudu azumi sai kuma na biyar aikin haji kun ga waɗannan guda biyar na farkon su kuma mafi muhimmanci shine shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah to sai ce wa hadha shay'un i'tiqadiyyun wannan rukuni din na farko in ka lura da shi in ka jera waɗannan rukunai guda biyar a gabanka ka fahimce su ga shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ga sallah ga zakka ga azumi ga haji shi wannan na farkon i'tiqadiyyun aikin aqida ne shine i'tiqadiyyun lafazin aqida ma'ana shine abinda zaka kudurta ka yadda da shi ka amince ka sakankance babu kokonto ka sallama ka miƙa wuya babu jayayya zuciyarka ta nutsu da shi shine ake nufi da aqida duk abinda ka gaskata ya kai darajar da baka kokonto a kansa to shine ma'anar ka dauke shi a matsayin aqida to shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah aiki ne na zuci duk mutumin da a zuciyarsa bai yadda da Allah ne ya wajaba a bauta masa shi kadai ba bai yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne da Allah ya aiko ba to koda ya fada da baki aikin sa yayi bai yi ba dan mutum zai fada da baki yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amma a zuciyarsa ya yadda da ya halatta a bauta wa gunki a zuci bai yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka kira shi musulmi in an san haka zuciyar take to ba musulunci ba musulmi bane in baka sani ba kuwa a zahiri zaka dauke shi musulmi zuciyarsa kuma shi da ubangijinsa kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mu'amala da munafikai kafirai ne a zuci musulmi a baki ko wannan ya nuna ashe kenan wannan aikin na zuci in babu shi to ayyukan da za a yi na zahiri duk ba su da amfani da a ce aikin zahiri zai amfani ko babu na batini to da Allah ya karbi sallar munafikai da ya karbi jihadin su da ya karbi tafiyar rakiyar da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a sa su cikin sahabbai
amma Allah madauki da ya san cewa a zuciyarsu ba su yarda da manzon Allah ba, sai ya zama cewa abinda suka aikata na halartar sallah duka Allah bai yarda da shi ba. Shi yasa ma siffanta su wa idza qamu ila salati min qamu kusala yura'una nas, ka gani suna nuna wa mutane asali a zuci ba dan Allah suke ba, suna nuna wa mutane ne sallar su. Allah tsare mu daga munafinci. Shi yasa babu sharri a cikin abin da mutum zai aikata irin ya zama munafiki. Munafinci ba karamin mummunan aiki bane. Shi yasa ko a mu'amalolin yau da kullum na al'umma, tsakanin ma alaƙoƙi tsakanin ƙasa da ƙasa, in aka samu wani ɗan ƙasa ne ɗan gida, sai aka kama shi yana mu'amala da wata ƙasa abokiyar gaba, yana ɗaukar sirri yana kai musu, ya suna wannan hukuncin a tsarin zamanin yanzu ba terrorism ba, cin amanar ƙasa. In aka kama mutum da cin amanar ƙasa, me ake masa? Sai ka kuku a kowace ƙasa hukuncinsa kisa ne, saboda za a iya amfani da shi a cuci al'umma. To shi yasa munafiki sai Allah madauki masa hukunci, innal munafiqina mene fi darkil asfali minan nas, a cikin yan wuta, shi a layin ƙasa can ƙasa munafiki yake, saboda ya raba biyu, zahirinsa daban batininsa daban. Allah raba mu da munafinci. Zaka ko mutumin banza baya san munafiki, haka ne shi mutum ba na kirki bane, to amma baya san ai masa munafinci, saboda kowa yana son yi mu'amala da wanda ya yadda nasa ne ya gamsu da shi. Zaka kullum kai kokari kaga fuskar da kake zuwa mutane da ita ce abin da ke zuciyarka. Kar ka raba kafa, duk inda kake a yadda da ga inda kake, duk yadda za a yi da kai ayi, kai musulmi ne, kai alaƙar aƙidar ka ita ce kaza, wannan shine zaman ka lafiya, musamman kuma a harkar addini. Babu sharri irin mutum mai raba kafa ko kuma mai zulwa jahaini, wannan ababu mu'amaloli ne. Manzon Allah sun yi siffanta mana zulwa jahaini, mummunan mutum ne wajen mu'amala kenan. To ina ga maganar aqida da tauhidi, ka zo cikin musulmi kana tare da su, can kuma a zuci baka tare da su, Allah tsare. To sai ce wa hadha shay'un i'tiqadiyyun ya'taqiduhu al-mar'u, wannan wani abu ne na aqida da mutum ke kudurtarsa a zuciya. Wa lahu asarun fil ibadati adh-dhahira, kuma yana da tasiri a ibada ta bayyane. Kamar yaya? Gwargwadon imaninka da Allah cewa shi kadai ya wajaba a bautawa, gwargwadon imaninka kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi manzo ne na Allah, to gwargwadon karfin da wannan abun da tasirin da zai yi a ibadarka. Daga an ce hayya ala salah, sai ka tuna waye ya bada umarni ayi sallah, Allah ne, sai ka girmama shi, sai ka tafi sallah, sai ka aje duk abin da kake. Daga an ce abu kaza shirka ne, in an yi shi barin musulunci ake bautar gumaka ne, so sai ka tuno girman Allah, cewa Allah fa ya fi ƙarfin a haɗa shi da wani, sai ka nisanci wannan abu. Nisantar da za ka yi da kuma aikata abin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah, ai kaga yana da alaƙa da wannan abin da ka ƙudurta a zuciya, shine abin da yake nufi da cewa walahu asarun fil ibadati adh-dhahira, yana da tasiri a ibadar da za ka yi a zahiri. Idan ko mutum ya zama faɗin aqidarsa da baki da kuma ƙudurtarsa a zuci bai sa ya ji tsoron Allah ba, bai daina mummunan aiki ba, bai ƙara kusantar Ubangiji ta hanyar kyakkyawan aiki ba, to kaga aqidar ba ta yi masa amfani ba. Shi yasa a musulunci sai an haɗa waɗannan abubuwa biyu. Ba a son ka zama ka wuce iyaka iya aqidar ka yadda da ita ba ka yadda da ai aiki ba. Dole ne in ka yadda da aqida, to kuma sai an haɗa da aiki. Kar in aka yi haka sai ka zama cikin masu aqidar murji'a, kar kuma ka zama masu yadda da aikin kawai ka damu da ayi ko da babu aqida, to tanan kuma sai a koma aqidar khawarijawa da mu'tazila. Zaka ka haɗa waɗannan abubuwa guda biyu, kai aiki a zahiri sannan kuma zuciyarka ta yadda. Allah ya sa mu dace.
Wa mimma yudafu ala ma sabaq, daga cikin abin da ake idafarsa ake raba shi a ƙara shi zuwa ga abin da ya gabata, annata haqiqal islam,
shine tabbatar da musulunci ma'ana yin musulunci yadda ya kamata mutawaqqifun 'ala al-ityan bi shahadataini wa tahqiqihima ma'ana zaman ka musulmi kuma musuluncin ka zai zama karbabbe wanda zai maka amfani a wurin ubangiji yana da alaka ne ya tsayu ne akan imanin ka da shahadataini kamar yaya me ake nufi da wannan zance ma'ana ba zai yiwu ba mutum ya zama musulmi musuluncin da Allah zai karba sai idan a rayuwarsa ya yarda da wannan shahada guda biyu kuma ya tabbatar da su a aikace an gane wannan gan ai ba rikici a fahimtar wannan ma'ana mutum ba zai zama musulmi ba sai ya yarda da cewa Allah ne ya wajaba abauta masa shi kadai ya cancanta abauta masa shi kadai in akwai targadan haka a zuciyar mutum to musuluncin sa ba ingantacce bane mutum ba zai zama musulmi ba musulunci karbabbe sai ya yarda da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine manzo na Allah da za a karbi bauta daga gare shi in akwai targade a wannan bangaren a zuciyarsa to musuluncin sa ba karbabbe bane an fahimci wannan abu mu duba ku ga yadda Allah madauki a cikin suratul nisa'i dangane da abin da ya shafi yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin shine mai hukunci da karbar hukuncin sa Allah yayi nafin imani ga wanda bai yarda da haka ba fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahu thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah yace na rantsa da ubanginka ku duba ku gani Allah ne ubangiji ya rantsa da kansa yayi idafar abun zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace wa manzansa kamar yace ya Muhammadu na rantsa da ubangijinka la yu'minuna su waɗannan mutanen ba za su zama masu imani ba dama siyakin ana magana da munafikai ne da ba su yarda su karbi hukuncin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah yace la yu'minuna ba za su zama mu'minai ba hatta yuhakkimuka har sai sun sa kai ne mai hukunci in an ce hakkamahu yuhakkimuhu tahkiman ma'ana ja'alahu wartabahu hakiman ya sanya shi ya yarda da shi a matsayin mai hukunci sai sun yarda kai ne mai hukunci a tsakaninsu mun san kissar dama abinda asalin wannan ayar daga cikin siyakin ta tun farkon inda Allah madauki yake fadin sifofin munafikai in an ce ku zo hukuncin Allah da magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga munafikai suna juye baya ya suduna anka sududa in an ce annabi sallallahu alaihi wasallam aje wurin sa an samu sabani misali tsakanin wani da wani sai a ce aje gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci sai sai amu ba ma san hukuncin sa munafiki ba zai yarda ba to irin wannan sai Allah madauki yace na rantsa da ubangijinka ba za su zama mu'minai ba har sai sun yarda da cewa kai ne mai hukunci a tsakanin su in sun saba da juna gun ka za su zo ba iya wannan ba fa thumma la yajidu fi anfusihim mene harajan sannan ya zama in kai hukuncin a tsakaninsu ba za su tafi suna kunkuni ba su samu wata damuwa a zuciyarsu dangane da hukuncin in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne da gaskiya wane ba shi da gaskiya to wanda aka ce ba shi da gaskiyan nan kada ya ji haushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ji annabi bai masa daidai ba in yayin haka imaninsa babu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi masa karan tsaye in ya ce kaza ka ce a'a ba ka yarda ba saboda duk abin da kake ji da shi na ilimi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fika ilimi musamman dai ana zancen da ma ilimin da za a bauta wa Allah da shi a shiga aljanna to wa aka aiko ya faɗa mana manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to don haka mutum ba zai zama mumini ba har sai ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin mai hukunci sannan in yi hukuncin ya zama babu wato wata damuwa a zuciyarsa daga da hukuncin wa yusallimu taslima sannan su miƙa wuya su yarda su amince su fawwala lamari babu i'tirabi to wannan kun ga a babun hukunci fa kenan na mu'amaloli to ballantana abin da ya shafi yadda da shi a matsayin manzo ballantana yadda da Allah a matsayin abun bauta duk wanda babu wannan a zuciyarsa to babu zancen imani gaba daya ya zama ba musulmi ya Allah ka tabbatar da imani a zukatan mu yace wa shahadatani wannan shahadatani wato shahadatu alla ilaha illallah da kuma shahadatu anna muhammadan rasulullah kuma ra'sul islam sune kololuwar musulunci sune sama in babu su ba komai in ana siffanta abu ta bangaren muhimmancin sa a ce saman sa ta yadda in aka yanke kamar kan ne an yanke kai gangar jiki ta mutu akan siffanta abu da muhimmanci kuma a ce shine asali a ce shine ginshikin komai sauran akan sa ake ginawa ko ne ka faɗa akan musulunci dai ne shi yasa zaka ji an ambaci shahadatani a kira su mene rukuni me rukuni a gini shine pila wanda ake dora gini a kansa to haka shahadatu alla ilaha illallah da shahadatu anna muhammadur rasulullah a kansu ake gina sallah a kansu ake gina zakka a kansu ake gina azumi a kansu ake gina aikin haji shi yasa da wanda bai yadda da Allah a matsayin abun bauta ba bai yadda da manzon Allah ba a matsayin manzo in yazo ya sallah Allah zai karbi sallar sa babu sallah in ya bada zakka za a karba ba za a karba ba in yayi azumi za a karba ba za a karba ba ya je haji za a karba ba za a karba ba dan me ginshiki babu to wannan shine ginshiki haka nan kuma in aka duba tsawon abu a tsaye shine kuma ra'su al-islam sai ce wa huma ar-ruknu alladhi yufarraqu fihi wa bihi bainal muslimi wal kafiri waɗannan abubuwa biyu sune abubuwa rukunai waɗanda yufarraqu fihi ai fi sha'nihi sune abinda cikin lamarinsu wa bihi kuma da su kansu ake bambanta bainal muslimi wal kafiri a gane wane ne musulmi wane ne kafiri me ake nufi anan ma'ana idan mutum ya yadda da shahadatu alla ilaha illallah muhammadur rasulullah ya zama me ya zama musulmi duk wanda bai yadda da shahadatu alla ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadur rasulullah ba ya zama me ya zama kafiri da shi ake bambancewa shi yasa kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki maganar shahadatani dinan da muhimmanci ta bangaren tsare jini mun karanta hadisin Usama ibn Zaid anan ko lokacin da ana yaki Usama ya kai dauki zai kai hari ga wani daga cikin kafirai ya daga takobi zai sare shi sai mutumin yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah duk da haka Usama bai aje takobin nan a gefe ba sai da ya aje a wuyansa ya sare shi ya kashe shi da aka dawo gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya manzon Allah ya ji sai da ransa ya ɓaci ya nuna baƙin cikinsa ya yi faɗa ga Usama sai da Usama ya ce ina ma ban musulunta ba sai a wannan rana ma'ana ya zama cewa wannan abun baya cikin tarihi na da za a ambata sabuwar rayuwa zan yi a ranan nan na ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah na fara sabuwar rayuwa saboda girman abin da manzon Allah sai ya faɗa dan ya tambaye shi me yasa ka kashe shi sai ya ce ya rasulullah ai so yake ya tsare kansa dan kar in kashe shi ne yace ashhadu an la ilaha illallah shine sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ashaqaqta min qalbihi shin ka keta zuciyarsa ne ka ga cewa dan ya tsare jininsa ne ya faɗa ba yadda da ita yi ba ya za ka yi da la ilaha illallah in tana zuciyarsa ta zo ran kiyama shi yasa yake da muhimmanci mutum ya guji kafirta mai la ilaha illallah duk wanda zahirinsa ya bayyana yana cikin musulmi to kar ka jefa shi cikin kafirai ka bar shi a musulunci in yi aiki da a zahirinsa kafirci ne to sai a ja hankalinsa sai a kai shi kara sai a yi masa hukunci sai an masa hukunci shine za a yi kiransa kafiri in ba hukunci aka yi masa ba ka tsoratar da shi akan cewa aikin nan naka fa kafirci ne ba hukuncin zaka canza ba in wa'azi kake ka fadi hukuncin amma karka ce kai wani kafiri ne an fahimci wannan abin yana da hadari saboda hukunci ne da yake nuna kamar Allah ya gaya maka cewa wani dan wane gashi nan na gaya maka ni na gaya maka cewa bana san sa kuma wuta zai shiga kaga ko babu wanda ake gaya masa wannan don haka kar kai abin da zaka jefa kanka cikin tashin hankali dangane da wato a kafirta musulmi Allah ya tsare mu da wannan shahada guda biyu ake bambance tsakanin musulmi da kafiri akwai falaloli dai na la ilaha illallah muhammadur rasulullah dewa da su ne sama da ƙasa suke tsaye su ne asalin adalci tsayuwar sama da ƙasa da kuke ganin sun zauna ba su ruguzo ba la ilaha illallah ce take tsaye da su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sannan la ilaha illallah ita ce babban sababin ceton mutum ran kiyama duk mutumin da yake da ita kuma ya yarda da ita har zuci da wannan ma'anonin fa da muke ambatawa da sharuɗan nan da muka ambata in ba kuma manta ba haka nan da wannan ma'anonin na shahadatu anna muhammadur rasulullah zama duk ka fahimce su ka san su to in mutum yana da wannan to ran kiyama ya cancanci ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya je wa Allah da zunubai yayi zunubi yayi kaza yayi kaza yayi kaza to Allah ba zai dawwamar da shi a wuta ba ko wannan ya isa falala ai mun san hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake tambayar sa da aka tambaye shi menene haƙƙin bayi akan Allah da haƙƙin Allah akan bayi hadisin Mu'adh lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya goya shi a jaki sai ke cewa haƙƙin Allah akan bayi shine su bauta masa kar su hada kowa da shi wajen bauta babu shirka haƙƙin bayi kuma ga Allah wanda ya dora ma kansa shine duk mutumin da ya mutu baya shirka to Allah ba zai azabtar da shi ba in dai mutum ya mutu baya shirka Allah ba zai azabtar da shi ba ko ibtida'an ko kuma da ala sifatul bin sifatul dawa Allah madaukaki zai iya ga dama ya gafarta masa zunubai in kuma ya ga dama zai iya azabtar da shi sannan sai ya ciro shi daga wuta sai sashi aljanna ma'ana dai ba zai azabtar da shi ba azabtarwa abinda ake ba zai dawwama a wutar jahannama ba amma in Allah ya so zai iya azabtar da shi sakamakon zunubansa in kuma ya so zai iya gafarta masa Allah ya gafarta mana zunubanmu ومقتضى الشهادتين يتفاوت الناس في تطبيقه وفي امتثاله وفي الاتيان بكماله سنن ما لن زيشي قولي زيشي وانا ابن دا شهادة ان لا اله الا الله دكما شهادة ان محمد رسول الله سكي هكون تاوى شين مقتضى ابن دا سكي هكون تاوى معنى وانا ما انون دا مكي فهمت انزل مسالي انت بيكا menene muktaba shahadati alla ilaha illallah in tambaya a gaya mana muktaba in aka ce ashhadu alla ilaha illallah wannan kalma me take nufi da ka faɗi haka ka sani a zuci ka yi furuci ka gaya ma wani shine ka yi shaida cewa Allah shi kadai ba tare da hada shi da wani ba shi ya cancanci a bauta masa to me wannan in ka fahimci wannan ma'ana me take hukuntawa a rayuwarka yana hukunta a rayuwarka kar a ganka kana bauta ma wani abu kar a ganka kana bautar wata manufa Allah kawai zaka bauta don haka duk abin da yake sunansa shirka wajibi ka nisance shi duk abin da ke shine tauhidi wajibi ka aikata shi wannan shine muktaba shahadatu alla ilaha illallah zuciyarka ta gamsu cewa duk wani abu da duk wani mutum bai cancanci a bauta masa ba Allah shi kadai ya cancanta a bauta masa mun san dai ma'anar bauta yawa ma'anar bauta me bauta dukkan abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi na furucin baki ko na aiki na zahiri ko kuma na aiki na batsini ma'ana a zuci mutum ya yarda da abu haka nan kuma a zahiri ya aikata ko ya fadi da baki ko ya aikata daga bubban jikinsa to duk abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi zai bada lada akai to shi ake ce mai ibada da umarnin Allah to kar ka bautawa kowa sai Allah ashe kenan shahadatu Allah ilaha illallah tana da alaka da duk rayuwar mu ko ina muka je ba iya kar mutun yace shahadatu Allah ilaha illallah ai magana ta ba ta da alaka da sallah ba ta da alaka da azumi ba ta da alaka da zakka a tana da alaka da sallah da zakka da azumi da haji da girmama iyaye da zaman lafiya da sadaka da sauransu in ka ba da sadaka saboda ka ga wani wanda zai je wani wuri ya bada labarin cewa kai mutumin kirki ne mai taimako sai ka bayar dan shi to anan kai tauhidi ko kai shirka ya kuwa shirka kuna tsore an yi shirka wani ya ji tsoron ya ce shirkan ne a ce an yi kafirci shirka ce amma wannan shirka ce wace iri karama ce mutum ba za a ce masa kafiri ba amma aikinsa ya ɓaci duk sadakar da za ka bayar dan a yaba maka to aikinka ya ɓaci Allah ba zai baka lada ba ko hinken nan ba za a baka saboda me ba ka yi tauhidi ba hukuncin ashhadu an la ilaha illallah bai shiga jikinka ba ka shigo masallaci ka yi Allahu akbar sai ka rera karatu mai daɗi saboda ashe ka iya karatu ina wannan sallar zata ba inda zata Allah baya so ai mun sha kawo maganar mutum uku nan ko da su ne farko wanda za a yi musu azaba hadithin Muslim hadithin Abu Huraira yau farkon wadanda Allah zai rura wutar jahannama da su ran kiyama mutum uku ne da mai ilimi da mai taimakon addini da mai jihadi la ilaha illallah kun ga ba a ce a fara da kafiri fa mai bautar gunki ba ba a ce a fara da mai zina ba ba a ce a fara da mai luwatsi mai sata ba a'a mai ilimi sannan wa mai taimakon addini da dukiyarsa sannan kuma mai jihadi wanda aka kashe shi a yaki amma me ake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara yace wannan zai zo ran kiyama sai Allah ya tambaye shi kai me ka aikata a rayuwarka sai ce ya Allah na yi ilimi na karanta qur'ani na ilmantar da mutane sai Allah ya ce ƙarya kake kai ne dan a ce kai malami ne kuma mutanen da kake so su faɗa sun ce kai malami ne shikenan dan haka a duniya ba ka a lahira ba ka da rago shikenan sai a ce a sa shi a jefa shi wuta ta fuskar sa za a angiza shi a wuta mutum yana tafiya da kafa amma shi wannan da fuskar sa za a angiza shi a jefa shi wuta na biyu za a ce kaifa yace ya Allah duk wata fuska da ake bada taimakon addini na gina rijiya na to ana gina masallaci na yi kaza na sai taburin masallaci da butoci an yi kaza sai Allah ce ƙarya ne kai ne dan a ce maka mai kyauta mai kokari wa qad qila kuma masu fadar sun fada a duniya dan haka ladan kai na can an kare shi anan baka da rabo shi ma sai a jefa shi a wuta na uku za a tambaye shi ko me kai shi ya Allah na yi yaki dan daga addininka har sai da aka kashe ni wajen jihadi shi ma sai Allah ya ce me ƙarya kake kai ne dan a ce kai bajimi ne gwarzo ne mai kokari wa qad qila kuma an faɗa tun a duniya an ce kai wani yayi bajinta to iya zancen kenan da zaka samu a lahira sai me sai wuta wannan menene bai aiki ba tare da su muqtaba shahadati alla ilaha illallah shine bai aiki ba a wannan ayyukan da suka yi don haka kai kokari kar kai tsammaci maganar shahadatu alla ilaha harka ce kawai ta aqida ta zuci a'a tana tare da kai a duk aikin da zaka aikata kyautata ma iyaye da bin su da addu'a shi kansa in baka yi da neman lada ba ka kiyayi kyautata ma iyaye a matsayin wani abu ne da aka kuntata maka yin sa irin abin da zaka ji yanzu samari da yawa suna yi wasu ma ba samarin ba ta wallahi abin da sai dai addu'a ku ritaya mu da addu'a Allah dai ya raba mu da tsofin nan lafiya kamar yana takure taimakon da yake wa mahaifinsa ba shi da lafiya ya kai shi asibiti ya dawo gobe ya mai da shi yau ya zai haɗu da likita ya kai shi kullum a cikin damuwa yake baya sakin fuskarsa cewa dan Allah yake wallahi sai ya rasa ladansa akan wannan abu ne mai hatsari kyautata ma iyaye cikin manya-manyan ibadu
to kar kai hasaran ladanka a cikin wannan da'a za kai samu a wurin Ubangiji sannan ya yafe maka zunubai addu'ar da waɗannan bayin Allah za su riƙe maka kuma duk a rayuwarka sai ta bi ka kai ma kuma sai ka samu masu yi maka irin wannan a cikin ƴaƴanka to mun daina jin irin wannan damuwar wa ana cewa to Allah dai ya raba lafiya kamar irin mutum yana cikin so yake ma a ce mahaifin yayi sauri ya mutu ko yatiman ta yi sauri ta mutu saboda kawai ya huta da wahala wannan wahalar ita ce dadin zaman ka na duniya dan wannan fatarar da za a ce mahaifinka ba shi da lafiya yau ka kai shi appointment da likita hau a jini ya hau suga kaza da kaza irin waɗannan abubuwan ka zauna kusa da shi ka nuna masa yadda zai sallah ka zauna kusa da shi sa masa abinci a baki da kana yaro wake sa maka a baki su ne da tausayi da komai amma yanzu kai kana jin in ma mahaifin ko mahaifiya ba ta da lafiya sai a ce a samu wani daga ƙauye ko sai je asibiti sai zauna kai kuma ka tafi gun aiki aikin ka yafi wannan muhimmanci Allah kyauta wa fimtithalihi yawa sannan kuma har yanzu muktaba shahadati alla ilaha illallah yana tafawuci me ma'anar tafawuci mutane sun bambanta daraja daraja ne wajen abin da ya shafi wannan tatbikin a aikace da kuma imtithali me bambanci tsakanin tatbiki da imtithali tatbiki shine abin da zaka aikata a rayuwarka kamar irin wannan ayyukan da muka ambata imtithali kuma abin da ya shafi umarni da hani Allah ya baka umarnin kai kaza to in ka yadda da shahadatu alla ilaha illallah to sai aga kai in baka yadda ba to ba za ka yi ba don haka gwargwadon tabbatuwar shahadatu alla ilaha illallah a zuciyarka shine gwargwadon yadda za a ga kana bin umarnin Allah ya ayyuhal ladina amanu daga an ce ya ayyuhal ladina amanu ku je ku yi kaza to sai ka ganka a cikin su da farko daga kajila dan ya ce hayya ala sala to aje alkalami aje fatanya aje majirbi aje shebur aje bulo aje suminti aje ay alwala sai a tafi sallaci wannan shike nuna kana cikin waɗanda suka yadda da ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wannan shi ake nufi da wannan mutum sannan abu na uku yace wa fil itiyani bi kamalihi sannan mutane sun bambanta wajen zuwa da kamalar abun an nemi abu mai kyau a gare ka to ka yi shi da siffa mai kyau sai ka samu cikakken lada wanda bai yi irin naka ta siffa mafi kyau ba ba zai samu lada irin naka ba yanzu din nan mun yi sallar magariba kuma insha Allah za mu yi sallar isha amma ladan da kowanne daga cikinmu zai samu iri ɗaya ne ba iri ɗaya ba ne ta ɓangaren adadin ladan jam'i kowa ya samu 27 wannan kowa zai samu to amma ƙarin akan wannan 27 wata kamala da zaka samu yanzu wani tunda yace Allahu Akbar a sallarsa ta magariba da muka yi dazu hankalinsa bai tafi ko ina ba Allah yake tsoro tunanin Ubangiji yake kamar gashi yana magana da shi taqawarsa da risnawarsa akai ruku'u haka aka dago haka akai sujada haka daidai yake a sallan nan tasa da wanda yana soshe-soshe yana duba waya yana kallon sama za su zama daidai to kun ga kamalar wancan daban kamalar wannan daban to muqtada shahadati alla ilaha illallah yana cikin abin da zai angizo ka ka ji cewa kai a gaban Allah nake wanda ya cancanta shi kadai abauta masa don haka bari hankali na tsaya a wannan sallar ba tunanin duniya ba tunanin zuci ba wani abu ba kulle-kulle ba sarke-sarke akwai bambanci ko ba bambanci tsakanin wani da wani to ne shi yake nufi akwai tafawuci a ba kowa yake da irin wannan darajar ba yanzu idan mun duba sallar da sahabbai suke yi da sallar mu da mu muke yanzu akwai inda zaka iya kwatanta ta babu sai a sura eh a sura sallah suka yi sallah muke amma a zuci irin ruhin da suke fuskantar Ubangiji wajen sallah da shi ba irin sa muke da shi a wannan zamanin ba sai dai Allah ya mana rahama sai ce wakhtalafa ahlul ilm malamai sun yi sabani halil islamu من الإيمان كو يزيد وينقص كو مثل الإيمان مثل الإيمان هكذا أسأل الكتاب أم الإسلام لا يوصف بالزيادة والنقصان نعم ليش قد موني زنتي كما من مهمتي كنا جي أنا زنتم الإيمان يزيد وينقصه imani yana karuwa imani yana raguwa to shi kansa wannan zancen mas'ala ce wanda a tsakanin ahlus sunna sabanin da ke ciki na lafazi ne ko in ce ba mai girma bane sosai didda a ta bangaren tsakanin ahlus sunna al-khullas da kuma murji'atul fuqaha akwai sabani bangaren ta'rifin imani akwai wadanda suke cewa لا يزيد ولا ينقص وسكم أنا حكيتوا يزيد ولا ينقص دقى باكينسو دقى تكيم مالمي أكوانا ساباني أما ديكا بيفيد دسو دقى زمن سو أهل السنة با. ساباني ندى بعدي دي بني كما بدا كرر راسو أكيبا أما دي أكويشي أنسا ميشي إنا جيب منتبه ونم تتونا ور أكراتمنا أعلام السنة يمكن بوكان أيوي دسكي مغانا أكان karuwar imani da raguwarsa to yanzu ba wannan mas'alar yake so ya kawo mana so yake ya ce mana shi al-islam shin shi ma haka yake mithlul imani kamar yadda imani yake yazidu wa yanqusu ko kuwa islam la yusafu ba a siffanta shi bi ziyadati wa nuqsan a kun gane bambancin zancen yawa shi wancan zancen ba shi da rikici mai yawa kasancewar ra'ayin ahlus sunna sabanin yan kungiyoyin bid'a su a wurinsu kamar mu'tazilawa da khawarijawa imani a wurinsu la yazidu wa la yanqusu haka nan murji'a shi ma la yazidu wa la yanqusu saboda a wurinsu imanin yana da ma'anoninsa aiki baya shiga ci kamar da murji'a suke fadi su kuma kamar khawarijawa imani a wurinsu abu guda ɗaya ne in ya tafi to zai tafi gaba daya in ya zauna to yana ne gaba dayan sa yau wannan wani zance ne da na san mun taba yin sa amma kuma wannan ba shine mahallin da zamu koma kansa ba to shin al-islam shi mana da wannan siffar ko ku ba shi da wannan siffar amma kafin mu wuce din ai kun san wannan matsalar ta yazidu wa yanqus ko in ce da daliban ilimi daga cikin ku insha Allah sun sani wanda ba su sani ba la'alla mun tuna wasu ayoyi za mu tuno wannan mawdu'i din Allah subhanahu wa ta'ala a wurare da yawa cikin alqur'ani yana gaya mana lafazin ziyadatul iman cewa imani yana karuwa li yazdadu imanan ma'a imanihi don su kara imani akan imaninsu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu mene zadatkum imanan in aka karanta musu ayoyin Allah suna kara musu imani فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اما waɗanda suka yi imani to waɗannan ayoyi suna ƙara musu imani ashe kaga wannan dai ayoyi suna nuna mana imani yana ƙaruwa wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda Allah yana ƙara wa masu shiriya shiriya kaga ashe shiriya imani bangaren imani sai ita ma tana ƙaruwa tunda Allah ya faɗi tana ƙaruwa ويزداد الذين آمنوا إيمانا كما يقول لك المدثر دو أن اللفظة سنة نونة سوى إيماني يناك ألوى ما لم يكن سنة سوى دع أبن دا أكت شيء يناك ألوى تو كوب مسام نفسي أكن سوى يناك ألوى با تو أي دول باياك ألوى سيدة يلغو أم فهمت دو هكا إيماني يناك ألوى يناك تي أيكي ألوى كما يقول ما لم يكن رسالة يجي أمنا أتكي مقدمة ترسالة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية إيماني ينا كاروا ورغودن أيكي كو كي كان كاكوغودا وانا من كغني ورغودن يدى أكل أشي كان أيوا كان السنن الرواتب الراتبة إنا نافلو لنا نقول ركاء قوم شابيو وهي أتكم كل سيا يسو ركاءتي الفجر raka'a hudu kafin azhar raka'a biyu bayan azhar raka'a biyu bayan magriba raka'a biyu bayan isha'i wannan fa banda farillun kullun ka dawwama annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin wannan kullun sai yayi su shi fa an gafarta masa komai mu kuma a cikin komai din ma muke Allah ya kyauta amma duk da haka shi yana waɗannan nafilfilin to zaka ga cewa sannan da daddare ya tashi yayi qiyamul layl shi kuma qiyamul layl a gunsa fa farilla ce Allah ya wajibta masa shi kullun sai yayi qiyamul layl mu ba a wajibta mana ba dan tausayi da akai mana amma yanzu da me yinta da marar yinta da me wannan nafilfilin da wanda baya yi darajar matsayin su a gun Allah iri ɗaya ne ba iri ɗaya bane to nan ita ce alamar karuwar imani wanda ke ƙara aikin da'a to imaninsa na karuwa wanda kuma yake yawan saban Allah to haka imaninsa zai ta raguwa Allah har ya ta diga mun san hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake faɗi cewa idan mutum yayi sabo za a diga masa dugo baki a zuciyarsa in ya ƙara sabo a ƙara diga masa in ya ƙara a sake diga masa har sai zuciyarsa ta juye ta zama baka ya zama ba ta san alheri ba kuma ba ta tsoron sharri sai Allah ya mata tab'i sai a rufe zuciyar in an ce an rufe zuciyar mutum ma'ana kamar da Allah ke cewa ulaika alladhina taba Allahu ala qulubi waɗannan su ne wanda Allah ya yi tab'i in an ce tab'i fa shine kamar a rufe abu sai a sa stamp a kai yanzu idan aka baka takarda aka sa stamp daidai kofar envelope ɗin nan aka yi sealing ɗinta aka baka ai baka da izinin budewa wanda aka yi addressing ɗinta zuwa gare shi ai shine mai bude ta to in Allah ya ce ya yi tab'i a zuciyar mutum ma'anarsa shine alherin waje ba zai shigo ba sharrin ciki ba zai fita ba shine abin da ake nufi da an yi tab'i to idan mutum sabansa yayi yawa to za a yi masa irin wannan tab'i to wannan imaninsa ya ragu ko bai ragu ba ya ragu don haka imani yana karuwa in kana da'a imani yana raguwa in kana saban Allah Allah ya tsare mu daga sabansa Allah ya tabbatar da mu cikin masu da'a a gare shi ya ba mu hakuri akan ci gaba da da'a a gare shi to mun ji a waɗannan ayoyi sannan akwai hadisin manzo Allah sai yake cewa inda a ce halinku da kuke kasancewa a kansa in kun bar wulina ka halatikum indi kamar halinku ne yadda kuke kasancewa tare da ni lasafahatkumul mala'ikatu da mala'ika sun yi muku musafaha kun ba jona hadisin ma'ana in annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga sahabbai in kuka zo kuna jin darasi kuna jin karatu kowa sai imani ya karu inda za ku dawwama akan wannan halin bayan kun bar wannan wurin to da kun cancanci mala'iku har su miƙa muku hannu su yi muku musafa saboda dawwama akan da'a irin yadda kuka samu haka mutum yana sauraron wa'azi za ka je na kai risuna yana cewa in ya tashi insha Allah zai gyara shi sa dama wa'azi yake da amfani ka zo kullun a gaya maka dinnan akwai amfani kar ka rena kar ka ji kullun ka je gun da ake fadar wani abu za ka karu da wani abu sai ka ji wani abu da baka taba jinsa ba to wannan abun zai sa ka rage laifuka in ko kana rage laifuka insha Allah imaninka na karuwa in ko kana nesa da wannan irin ayyukan alherin to kullun sai kai ta saban Allah wani ma baka san ma cewa wani abu mai muhimmanci bane zai iya halaka ka ko ta maganar baki kamar da annabi yake faɗa cewa mutum zai faɗi wata kalma bai san za ta halaka shi ba ashe ko za ta kai tafiyar shekara 70 da shi a cikin wutar jahannam wutar jahannam zurfinta za a yi tafiyar shekara 70 ƙasa za a yi tai har shekara 70 dan Allah ka ce dan adam nawa za ta ci wannan wannan dan adam inda ya gamu haka wanda in an kwatanta da yadda mala'iku suke kaman ko kiya shi ba mu kai ba to irin sa haka za a yi tanannagawa a ciki a tanannagawa a ciki kuma sai ta cika sai ta ce wai har da gun ƙari jahannama za ta tambayi ubangiji to in fa ana gyara ayyukan nan insha Allah za a yi nisa daga wannan in ko ba a gyara aiki to za a kusa da wannan abubuwa Allah ya tsare mu to mu koma kan wannan magana shin karuwar imani da aka ambata da raguwar imani da aka ambata shin musulunci ma yana karuwa musulunci yana raguwa wannan ita ce tambayar shine darasin namu ne ba wanta magana ziyadul imanu nuqsanu hudum yace wa aktharu ahli sunnati wal jama'ati mafi yawan malaman sunna ala anna al islam suna kan cewa al islam mithlu al iman musulunci lafazin al islam to haka yake shi ma kamar al iman kamar da imani yake shi ma haka yake yusufu bi ziyadati wan nuqsan shi ma ana siffanta shi da kari ko karuwa ana siffanta shi da raguwa kuma har yanzu kun fahimci zantan nan ma'ana kamar yadda ake cewa al imanu wa yazidu wa yanqusu to haka nan al islamu shi ma yazidu wa yanqusu wannan shine mafi ra'ayin mafi yawan malaman sunna yace wa zalika li umur wannan dalilin fadin haka abubuwa ne gasu al'amru al-awwal lamarin farko anna haqiqata al-istislami yatafawatu an-nasu fiha cewa shi ainihin haqiqanin miƙa wuya din yanzu nan zantan mu koma fassarar al-islam in nace al-islam akan fassara shi da al-istislam ai ko shine miƙa wuya tawwa shi kuma imani menene ayyukan zuci da mutum ke aikatawa to in mun fassara al-islam cewa abinda ake nufi da shi shine miƙa wuya submission kenan in mun dauki wannan ita ce fassara to ita ma submission shi miƙa wuya din mutane ba matsayin su daya a cikin sa ba ai kun gane ma'ana kowanne irin miƙa wuya na kowa haka yake a wurin haka yake daidai wa daidai muke irin miƙa wuyar da wane yake yi haka wane yake miƙa wuya irin yadda su Abubakar da Umar da Uthman da Aliyu suka miƙa wuya ga Allah da manzon Allah haka mu muke yanzu an fahimci abin akwai tafawuti ko ba tafawuti akwai tafawuti to tunda al-islam shine miƙa wuya to ashe kenan shi ma in an samu tafawuti wani ya fi wani to shikenan ashe za a ce shi ma yazidu wa yanqusu ma'ana in dai an samu bambancin level na daraja tsakanin mutane a al-islam to wannan yana nuna mana kenan ashe musuluncin yazidu wa yanqusu shi ma kamar yadda imani yake yana karuwa na raguwa za a iya cewa islam yazidu wa yanqusu kun gane wannan gun to gashi sai ƙara bayani yace wal istislamu sammata istislamun wajibun lillah akwai miƙa wuyan da yake wajibi ne ga Allah ma'ana akwai istislami submission inda yake wajibi ne bit tauhidi a miƙa wuya ga Allah da tauhidi kowa ya bautawa Allah shi kadai kar a hada shi da kowa wannan wajibi ne ko ba wajibi bane wajibi ne kuma kaga istislami ne ai miƙa wuya ne gare shi ta bangaren tauhidi yace wa hadal wajibu wannan wajibin man tarakahu yakfuru duk wanda ya bar shi ya kafirta ko ma'ana idan mutum ya bar wajibin tauhidi sai ya bautawa wani wanda ba Allah ba kaga tauhidi ya rubuje kenan to an yi me an yi kafirci fala yadkhulu fi ddin aslan inda ba musulmi bane to har abada sam ba zai zama musulmi ba in bai kadaita Allah da bauta ba aw yakhruju min ad-din ko kuma inda musulmi ne to in bai kadaita Allah da tauhidi ba to ya fita daga addini kun gane wannan ko ba gane ba shi tauhidi istislami ne ko ba istislami ba ai da ma shine ma'anar in aka go definition din islam me aka ce huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ati ko sai me kuma wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi abinda ake mai da al-islam shine miƙa wuya ga Allah ta hanyar tauhidi da jawuwa zuwa gare shi ta hanyar da'a sannan kuma da barranta raba gari da ayi hannun riga da shirka da masu yin shirka tunda ko wannan haka ne kuma darajar sa a tsakanin mu ta bambanta to lalle shi ma yazidu kenan wa yanqusu amma tunda mataki mataki ne akwai na wajibi na wajibin shine tauhidin da babu shirka a ciki wannan wajibi ne ka yadda idan mutum ya samu tauhidi amma kuma sai ya kuɗa shi da shirka to ya bata tauhidin sa in dai har an kai ga bautar wani wanda ba Allah ba to shikenan sai a ce an kafirta to akwai kuma gashi nan mu karasa yace wa samma istislamu akwai kuma wani miƙa wuyar man tarakahu faqad qassara wa aznaba akwai wanda in mutum ya bar shi to ya takaita yayi zunubi sai ce wa hadha yatafawatu an-nasu fihi to wannan shine wanda mutane suke bambanta ba na farkon ba shi na farkon a ce kowa kada ya sako darajar yin shirka ya tsaya a gun tauhidi wannan wajibi ne ana sakowa an yi shirka to an fita daga addini wannan mataki ɗaya ne tsakanin kowa da kowa dole tilas ba za ka zama musulmin ba sai da wannan to amma akwai kuma miƙa wuyar da idan mutum ya bar shi ya takaita yayi zunubi amma bai zama kafiri ba to wannan shine mutane suke mataki daban an fahimci abin yanzu abin da ya shafi mutum ya bautawa Allah sallarsa ga Allah babu riya ba riya sadakarsa da ya bayar babu riya ba dan ayi ba masa ba an fahimta kaga nan bai fita daga musulunci ba idan yayi riya amma aikin ya bace an fahimta mu yayi zunubi ya saba wa Allah to akwai kuma wanda zai yi tsakani da Allah duk aikin sa ba riya a ciki to yanzu yan sai ka ce matsayin su daya agun Allah ba matsayin su ba to tunda ba matsayin su daya ba akwai me kenan tafawuti in ku an samu tafawuti to shi ake nufi kenan zaka iya cewa al-islamu alladhi huwa al-istislamu yazidu wa yanqus an fahimci abin nan insha Allah to mu tsaya anan mu samu wurin tsayawa saboda an nuna lokaci yayi tun dazu fata ne dai a ce wannan wurin ana gane shi yadda ya kamata ana fahimta insha Allah in ba a fahimta ba a rika tambaya zamu tashi inda yace yatafawatu an-nasu fi tahqiqi al-istislami fi nafsihi insha Allah darasin mu na gaba Allah subhanahu wa ta'ala muke roko ya tabbatar da musulunci gangariya a zukatanmu da imani tabbatacce a zukatanmu da yaqinin da kokonto baya girgiza shi Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu a musulunci kuma bisa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare mu daga karkacewa Allah ya gafarta ma iyayenmu da suka riga mu Allah ya sa aljanna shi makomar su a waɗanda kuma suke da rai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su cika da imani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tabbatar da zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu muna fata dukkan al'amura da suka rage ba a ƙara sa su bane harkar zabe a sauran su jihohi muna fata a ƙara sa su lafiya Allah ya kade tashin hankali da damuwa da rikici mu kuma jihar jigawa da Allah ya sa muka kare na mu kalau ba tare da rikicin ba Allah ya kare dawwamar mana da zaman lafiya Allah ya bawa waɗanda aka zaba a matsayin shugabannin mu ikon shugabancin mu ta hanyar da ya dace ta hanyar da za su samu lada a wurin Ubangiji ta hanyar da za su sauke wannan wajibi da amana da Allah ya dora musu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake su akan abin da ya ba su na amana Allah ya tsare su daga karkacewa وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك النيدة النبي صلى الله عليه وسلم يكن يويت إبادة كن سددة باوني أبريد أكك أي ديوة إبادة مسمى فوكما أتي متين يا أن أنت مكانسا قود أزم يا أزمتي وتنقبات babu wani wata da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake azumta sa daga farko har ƙarshe sai watan Ramadan yana yawaita azumi a wannan watan yana yawaita azumi a watan Muharram amma ba dukkan watan ba agun ba haushi ana ce masa watan azumin tsofi ko so tsofi da Allah ya yafe musu ma in ba za su iya ba ko kaga ba kuma dora musu wani azumi a ce nasu ba ni ban san me yasa ake ta azumin tsofin ba na? Su suka fi? To amma dai kun mun sani ba suna ne na shari'a ba ko al'adar ba haushe ce. Ai idan shi yasa malamai da suke cewa wani malami muna tambaye sa akan wani mu a ƙasar mu muna da wani azumi a watan Rabi sunansa azumin tsofi. Yace ya kuke azabtar da iyayenku? Allah ya saukaka musu ya ce wa alal ladina yutiqunahu waɗanda suke yi da wahala sune madama masu tsufa sun girma sai aka ce fidyatu su ba da fidiya an sauke masa azumi mutum ya tsufa tukub yaushe zaka dora masa azumi ai kalin wahala ce haka azumin tsofi ba shi da asali a shari'a amma kai azumin nafil fili gurgudun yadda zaka iya a wannan watan yana da kyau Allah ya samu dace kai litafai da malamai suka rubutu akan fallalar watan rajab mal ibn rajab yana da littafi ibn hajar al-asqalani duk suna da litafai da suka rubuta wannan fallaloli da hadisi sun zo wasu ingantattu wasu ba ingantattu ba wannan insha Allah gafarta malam ina hukuncin mai cewa duk wanda yayi bid'a kafiri ne kuma da duk wanda yayi zabe bisa tsarin demokradiya su suna nan sun bayyana da malamin su a jihar Kwara a Ilori to Allah sa kare zo mana nan wannan magana ba haka take ba bid'a iri biyu ce asalin bid'a mun yi magana mun yi darasi na musamman akan meye bid'a ko yawa bid'a ita ce abinda aka bauta wa Allah da shi aka nemi kusanci zuwa ga Allah ana san Allah ya bada lada ya zama kuma Allah bai shar'anta wannan abun ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai shar'anta ba ba da umarnin Allah ba ba da umarnin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai aka bauta wa Allah din da wani abu wani shi ake ce ma bid'a an fahimci abu yawa to ta kasu kashi biyu akwai bid'a mukaffira akwai bid'a kuma mufassiq bid'a da in mutun yayi ta ya kafirta akwai kuma bid'a da in mutun yayi ta ba kafiri bane fasiki ne ya fita daga da'a don haka kuskure ne a ce din me bid'a kafiri wannan ba karatu bane jahilci din me bid'a kafiri ne an fudda mutane gaba ɗaya daga addini wa yake tsira bai yi dan nan can can haka wata ir bid'a an aka haka za a kafirta duk al'umma wannan kuskure ne babba kullum in aka zo irin wannan mukan ce daliban ilimi alhamdulillah mu nan muna da saukin waɗannan abubuwa akan same su a wasu wuraren wala duk inda ake karatu irin wannan abun yana sauki amma duk inda za a zauna da jahilci a bar mutum shi zai je karanto littafi shi kadai ba tare da zuwa gun malamai ba bai fahimci abin da malamai suka rubuta ba ya zo ya ta dora wa mutane aka to za a kafirta mutane kisa daliban ilimi a rika hakuri ayi karatu gun malamai kuma a rika fahimta kar kai kokari ka tafasa tun ka kone tun baka tafasa ba ko yawa mutun ya zama cewa yayi karatu a hankali ya hakuri wasu zaka ga an je kauyuka an batar da mutane wasu kuma a buranan ma suke amma tunda sun samu followership akwai mutane da yawa suna bin su to sai su ta dora mutane akan abin da ba daidai ba kuma su jawo shine yake jawo mana wannan abubuwan na su boko haram ma da sauransu duk daga nan akan fara ko mutum ya jawo ta al'umma ta sa shi kadai ba sa sallah tare da jama'ar gari ran idi ba sa azumi tare da jama'a duk wannan suna cikin masu irin wannan ra'ayoyi su ce duk wanda yake kaza kafiri ne a haka aka samu ra'ayoyin tatsini a kun san harkar tatsini duk wanda yake wayo 1980 December ya san me aka yi a Kano kashe-kashe da aka yi duka sakamakon waɗannan abubuwa sa belt a ce duk mai sa belt kafin duk wanda ya sa maballi a wuya nan ya zama kafin balantana a ce hawa mota keken ɗinki duk haka aka kafirta mutane su kuma ga su fa da adda addar kuma da takobi shi ma kera su ake wai duk abin da aka yi shi a masana'anta to aikata aiki da shi kafirci ne wannan duka jahilci ne ya jama'a ba karatu bane babu wani wuri da aka ce gashi ba wani malami da zai ce maka duk mai bid'a kafiri kuma a ce akwai littafin da mutum zai dogara da shi cewa haka malamai suka ambata wannan jahilci da kan ka ji wannan mai wannan irin zancen da ma jahilci harkar zaben demokradiya wannan larurar rayuwa ce ta sa sai an yi demokradiya abubuwa biyu ne akwai system akwai kuma tsarin zabe in ana zancen tsarin zaben shugabanni wannan wani abu ne wanda
a duniya yanzu ko ina shi ake bal an kaka ba mutane in ba shi akai ba za a zauna lafiya to yanzu ka zo ka kafirta mutane gaba ɗaya ƙasa ka ce sun kafirta saboda sun yi wannan wannan ba daidai bane ba cikin abin da mutum yake da iko a kansa bal akwai abubuwa malamai a zamani suna bada fatawar da cewa in har musulmi ma ba za su samu haƙƙinsu ba sai ta hanyar irin waɗannan abubuwan ba laifi bane su zaɓi shugabannin da za su fidda su daga bala'i ana ganin irin yadda za a ce wanda ba musulmi ba suna ta ƙoƙarin su samu ikon da za su ko azabtar ko hana addini ko makamancin irin wannan to idan musulmi suka koma gefe ba za a yi zaɓi wani musulmi ya yi shugabanci ba to shi ne za a yi gaba ɗaya za a kashe mutane a lalata addini ma gaba ɗaya ba za a yi shi wannan wani abu ne da wasu suke makalewa da shi kawai saboda su kai ga wancan ra'ayoyi irin na masu Boko Haram da sauransu tare da cewa a matsayin tsari demokuraɗiyya hakika ba shari'a ba ce kuma ba daidai ba ce a matsayin tsari yau saboda me tana fifita ɗan adam akan dokar Allah ɗan adam shine ƙimma shi ake gani duk abin da yake so shi za a yi kuma adadinsa shine zai ba da ra'ayin me za a yi in mahaukata suka taru su gwargwadon yawan su gwargwadon in suka ce irin su suke so to shikenan sai a saba in yan kwaya ne suka fi yawa to su za su fidda irin nasu in yan luwatsi ne haka shi ga shi ne shi yasa ake tayin kungiyoyi sai a kungiya kaza a ce yan yin luwatsi suna neman yanci sai doka ta ce to tunda ra'ayin jama'a ne kuma ana so a zauna lafiya ko a bashi yancin ya abin da yake so to sai a sa hannu a halatta a yi to shari'a ba ta yarda da wannan to irin waɗannan su ne matsalolin da suke cikin harkar demokuraɗiyya to irin masu cewa kar a yi harkar zaɓe irin wanda suke capitalizing a kai sai su kafirta mutane to kuma ba a kowane yanayi ne ake shiga irin wannan ɗin ba in musulmi ana ilmantar da masu yin harkar demokuraɗiyyan nan yanzu kaga yanzu shugabannin da muke da su a yanzu alal aƙalla daga irin a cikin gwamnoni yan majalisa da sauransu in ana hulɗar da za a ilmantar da su irin waɗannan abubuwan ai ba za su bari a yi irin waɗannan abubuwan a ƙasar mu an fahimci abin to amma dai abun yana da wato rikice-rikice da yawa wanda ɗaliban ilimi ya kamata su koma gun manyan malamai maimakon su rika fatawa akan irin wannan lamura ina ba da shawara ɗalibin ilimi mai wa'azi mai makaranta mai majalisi a bakin titi a gari in zai ilmantar da mutane ya kyale wannan matsalar ba dole sai ya yi magana akan ta saboda maganar akan waɗannan magana sai ta manyan malamai kutsawar kowane ƙaramin mai karatu a matsaloli manya shi ke jawo mana tashin hankali a ƙasashen musulmi a kasa samun zaman lafiya daga ya samu yana koyar da bulugul marami shi da samari shi kenan yana ganin ya gama zama malami komai zai iya bada fatawa a kansa kuma sai ya faɗi cewa irin waɗannan abubuwan haramun ne duk wanda ya kafiri ne shi kenan daga ranar sai fara ganin gwamnan garin su a matsayin kafiri ya fara ganin sarkin gari a matsayin kafiri ya fara ganin malaman da suka yarda da kaza su ma kafirai shi ke nan sai tasalsuli sai kafirta duk al'umma to da haka ake fita Boko Haram an fahimci wani abun a yi haƙuri muna cikin yanayin da wasu abubuwan lokacinsu bai zo ma da za ka yi zancensu ba an fahimci waɗannan abubuwan yau da Allah a ƙara haƙuri a ilmantar da mutane yanzu ku da kuka fahimci addinin da sunnar da karatun da muhimmancinsa ka duba adadinku da yawanku a inda duk kuke muhimmancinku yawaita irinku shi ya fi ko kuwa ku tsaya dole sai an bi abinda ku ma ba ku gama gane shi ba mu yi ƙoƙari mu yawaita irinmu ta hanyar waɗannan karatukan da bayani mai sauƙi da jan mutane a hankali da ilmantarwa abubuwan da za mu iya mu tsaya mu yi su abinda ba namu ba harkar mulki da siyasa ba ta individuals ba ce fatawa a kanta ba ta individuals ba ce ta hay'at ce ma'ana body na fatawa su suke a ƙasashen musulmi manya-manyan malamai su suke zama su karrara su ce sun zauna sun yi hukunci akan abu kaza ba kuma mutum ɗaya ba ko mufti na ƙasa ba shi kaɗai yake ba tattara mutane yake in sayyidina Umar sayyidina Umar kowa san waye sayyidina Umar in an masa wata fatawa fa sai ce bana bada fatawa akan wannan sai na tara almuhajirin wal ansar ya tattaro duk mutanen Madina manya-manyan masu ilimi daga cikin muhajirun da ansar yace kun ga abu kaza ya taso mana yanzu ya zamu
nufin zan Allah bawan Allah kana ta kokawa da bari da biba mi kan mu adalci wani yana kokawa da nahawun da zai karanta larabci bai samu ba amma zai kafirta mutanen garin su da Allah ayi hankali kuma sassauta Allah ya sa mu dace ya isa